توقف النبي لا يؤذيه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نعم.
مثل ما فصل الكتاب.
نعم، فصل الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
في المرحلة الثالثة.
أشكم مرحلة نؤكو.
وفي المرحلة الثالثة.
أجل مرحلة شنؤكو
نا إثبات الصفات الجميع عن الله.
إيه أنا مجانا مرحلة نا أبو الحسن الأشعري. واتو مرحلة شنبركو موتزلنشي. مرحلة نبيو أكيدا أكان موتزلنشي دكما أهل السنة. كان أكيا شي با موتزلش كيبا با أهل السنة با شيني وانا مرحلة وانا كير أنا كير أنت أشعرية وانا كير تبتد سبو ديو لا بقي أنا لكو na Allah subhanahu wa ta'ala sauran kuma ai musu tawili to yanzu a cikin marhalar ta na uku shine tabbatar da sifofi ga baki ɗayan su gaba ɗaya billahi
gangare tarbiyyar
ba tare da kayyafawa ba a ce yaya sifofin suke
wala tashbih
ko kuma tashbih
wala ta'til
ko kuma korewa
na wala tahrir
ko kuma yin karkatar da nasi
wala tabdil
ko musanyawa
wala tarkib
ko tamthil
fi hadhihi al-marhala
a cikin wannan marhala
kasaba kitabul ibana an usul al-diyanat
ya rubuta littafin sa wanda ya shahara din nan mai suna ibana an usul al-diyanat
alladhi habara fihi
an tafsili mazhab salaf wanda yayi bayani a cikin sa ya fifita mazhaba na salaf
fi manhajihim
wato mazhaba na salaf a wajen manhajin su
alladhi kana hamil liwa'i fi dhalika al-hin
al-imam
Ahmad bin Hanbal
wanda ya kasance mai daga tutan wannan manhaji na salaf wato a wannan lokacin shine al-imam Ahmad bin Hanbal shi ya daga tutan ya da mazhaba na salaf da kuma yaqan mazhaba na khalaf
na'am yace wa zafara Abu al-Hasan rahimahullahu bi hadha mazhab
na'am Abu al-Hasan ya samu nasara zafira Abu al-Hasan ya samu nasara da wannan mazhaba as-salafi an gane mazhaba na salafiya
lamma dakhala al-baghdad
a lokacin da ya shiga baghdad anan ne yazo ya fa'idantu da wannan mazhaba ya canje daga wancan mazhaba mai fara kyau
wa'alana intisabahu ila imam ahmad
sai ya bayyana da danganta kanshi zuwa ga imam ahmad bin hanbal rahimahullah
wa aqada al-hanbaliyyah baghdad
kuma yayi ruko daga yan hanbaliya ya karbi ilimi na aqida a wajen hanbaliya na bagdada wa aka ga umuran ukura ya karbi wasu al'amura daban na fa'ida
wa zalika akhir amri
wannan karshen al'amarin shi
ala mazhab sahih
wato akan mazhaba ingantacce
min isbati jami'i sifati lillahi azza wa jalla
na tabbatar da dukkan sifofi na Allah gabaki ɗaya ya tabbatar ba kaman yanda ƴan ash'ariya suke tabbatar da wasu sifofi wasu kuma su yi musu tawili ba ba tare da takyifi ba an gane mutum a ce Allah ya daidaita sai ka ce yaya ya daidaita Allah yana magana ka ce yaya yake magana Allah yana da fuska irin nashi ka ce ya fuska yake to babu takyifi babu tamthili mutum ya misalta sifan Allah da sifan halitta ko kuma ainihin tahrifi karkatar da nassi din ko tawili mutum ya ba nassin wata ma'ana daban to su ba sa yin haka kama ka jamna kamar yadda muka gabatar
la yastafir ala dalika bal khalata maktabatan kabira
a bai ta kaito akan haka ba a ya bar wata maktaba mai girma fi difa'i an sunna game da kariya ga sunna ya bar maktaba mai girma game da kariya ga sunna
wa shara al-aqidati
tuqaddar
bi 68 mu'allafa
wato yayi sharhin aqida wanda ana kaddara wannan aqida da wallafa wajen 68 ya wallafa wajen tafai har sai kai 68
na'am
wakila sharaka dalasata wa tisina mu'allafan an ce ya bar wallafe 93
ina al-ibanatu ala usul diyana
daga ciki akwai al-ibana ala usul diyana
na'am
wa maqalatil islamiyyin wal lamu
وغير ذلك
ya bar littafin lamki da wani wannan duka to fiya ya rasu shekara na hijiran annabi na 324 hijiriya wanda yayi daidai da nawa 941 miladiya
wato shi na fi Baghdad
an binne shi a can Baghdad wa nudiya
ala janazati
sannan a an yi kira an yi kuwa a wajen janaiza lokacin da ya rasu
al-yawma mata nasiru
an yi kuwa aka ce al-yawma mata nasiru sunna yau ne mai kariya mai taimako ga sunna ya rasu
ba'da wafati abul hasan al-ash'ari
bayan rasuwan abul hasan al-ash'ari
wa ala yadi a'immatul mazhab
kuma akan hannun malamai ma an a wato jagorori na mazhaba
wadi ne usuli
kuma masu tsara usul din shi da rukunansa
haka zal mazhab al-ash'ari akthar min
dawri mazhaban ash'ari ya riki akthar min dawri wato fiye da ainihin mataki daya
ta'addalat fiha ijtihadati
sai ijtihadun su
ijtihadatuhum
yawa sai ijtihadun su ya yawaita a ciki malaman me yake su tsaya kan irin manhaji na Abul Hasan ainihin wato wanda ya tsaya akan manhaji na Salaf me yake su tsaya akan wannan sai suka koma suka yawaita ijtihadi akan aqida ash'ariyya
manhajun
da manhajojin su
usulul mazhab
a cikin asalin mazhaban
wa qa'idin
da kuma aqidun sa
ma zalika illa li anna al mazhab anna al mazhab lam
yubna min bidaya ala manhajin muassal ba kuma ya kawo wanda ba sai saboda shi mazhaban ba a gina shi ba tun a farko akan wata mazhaba kafaffiya
wadiha
eh babu wata mazhaba kafaffiya bayyanan da ya da gina mazhaba kan da wadiha
ta usul
wanda yake usul din ta bayyane yake
wala
kai biyu ta'amul ma an nusus ash-shari'a ko kuma yanayin yanda ake mu'amala tare da nassosi na shari'a
bal tazabzaba
mawaqif a matsayin su yayi tazabzub matsayin su yana tarawrawa
ijtihadatuhum
kuma ijtihadin su na tarawrawa
baina muwafaqati al-mazhab al-salaf
tsakanin dacewa da mazhaba na salaf
raddi alal mu'tazila
da kuma raddi ga mu'tazilawa
wa istikhdam ilm al-kalam
da kuma aiwatar da ilm al-kalam
ta'ayyid
al-aqida aqida wajen karfa aqida wasu daga cikin su sun yi wanda su ne wafi yawa sun yi ta amfani da ilm al-kalam a wajen karfa ainihin aqidan su wa radd alal mu'tazila kuma raddi ga mu'tazilawa
wa istikhdam ilm al-kalam bi ta'ayyid al-aqida
eh shi ne
بسم الله الرحمن الرحيم
na Abu Firdaus ya ce
anna tullaba aqadu bi hadhihi al-waqtiyya an-nafisa al-qadima
da a ce dalibai sun yi riko da wannan wasiya din mai tsada mai kima
wa qaddamu asatizahum bi an yakhtaru lahum min al-kutub
ya zamanto sun gabatar da manyan malaman su akan su zaben musu littattafan da za su karanta
mai liko bi tabi'ihim
abinda ya dace da dabi'an su dalibai
na rajahu
da sun samu nasara
wa laqad sara lahum al-masafa
kuma da ainihin zango ya takaitu gare su binakon su yi karatu mai dogon zango an karatun ya tsawaita a gare su ga sun yi karatu a dan kankanin lokaci
na wal awqat
eh kuma lokutan za su takaitu a gare su
an
gane ba za su fasa lokaci wajen nazari ba kafin su gano
walamma ata'u
lahazatu illa
hazatu
da ba su zartar da wani second daga cikin second da rayuwarsu ba an gane ku zai zama to ba za su tozartar da wani second daga cikin second da rayuwarsu ba saboda sun nemi shawarar malami shi malami ya samu nasara ya zama malami to kuma wasu littattafai ne ya karanta wani hanya ne ya bi har ya zama to malami dan kankanin lokaci a nan wajen sai mutum ya nemi ka nemi shawarar malami din malam ya baka shawara to tunda malam ya baka shawara kai aiki da shi zaka ga ba za ka bata lokacinka ba amma in baka yi aiki da shawarar malam ba sai ka ga dan kankanin lokaci ka bata lokacinka a sai ga lokaci mai tsawo baka samu abin da kake so ba na'am
ruya annahu qila li iskandari bil qarnayn
an wato cewa an cewa ainihin zil qarnayn
na'am
lima
tu'azzimu
ustadaka
أكثر من أبيك.
بيسا كتي جرى ومالا منك في يد ما هي بنك.
وقال ونعم ما قال.
سيبقى عايش ما دل هذا أبن الشيء ذرت لين يبقى. لأن أبي أنزلني من السماء إلى الأرض. كنهم بابانا يا سوك الدنيا دع السماء زوا كسا.
أستاذي يرفعني من الأرض إلى السماء.
شو مالا مينا ينا دعى أن دع السماء زوا السماء. ما أنا مالا مينا كيد الجنة. دع شيء عندنا بتو. أنا هون أقول. Sai da wannan ne shine ban haba shi zurkan nan fifita malamin shi akan ainihin mahaifinsa saboda wannan dalilin
na'am
shi malami ya koya masa addini amma wane ne ya dauke shi ya kai shi wajen malamin kaga shi ma malami shi ma mahaifi kaga mahaifi yana da gudunmuwa mai tsoka shi yazo da shi duniya shi kuma ya mika shi wajen malamin sunna da zai karantar da shi
hadhihi nasihatu ghaliya
wannan nasihatun ce galiya nasiha ce mai tsada
in kana fi subutiha nazar
duka a wajen tabbatar da wannan wajen isnadi akwai abin dubawa ya inganta to babu isnadi wanda za a iya tabbatar da shi wallahu a'lam
wala yafutu min an akura shay'an
yuzinuni wato ba zai kubuce mun ba zan ambaci wani abu da yake bakanta min rai
imma ya fadu ba da talaba
daga abin da wasu daliban ilimi amsali iri na suke aikatawa
wa huwa annahuma inda bidayati sabaki tara
su a lokacin da a lokacin fara karatu da daliban
sarahum fi aw fi awwali ittiyanihim ila halaqati ila halaqati al-ilm
daga gansu a farkon zuwan su zuwa ga halqa na ilimi
ya tuna ila al-ustaz fi kitab
suna zuwa wajen malami da littattafai azzakama manya manya
al-kabira
sai zaga sun zo da katan jaka da littattafai manya manya
wa bi ibarati ukhra
wato idan muka dauki wata fassara daban
ya tuna ilayhi bil mutawwalat
suna zuwa wajen malam da littattafai manya su zo da ainihin Ibn Kathir su zo da ainihin Sahih al-Bukhari su zo da ainihin Muktasar su zo da ko kuma kai dai a zo da Riyadus Salihin ko kuma a zo da Alfiya ko a zo da tarihi na Ibn Ishaq an gani kai sai a ce akai maka Allah mun zo yin karatu ne
ba annahum laysa ladayhim nuduj al-ilmi
duk da cewa a wajen su babu nuna na ilimi ba wai sun nuna bane ba wai manyan dalibai bane wanda sun yi zurfi wajen karatu
alladhi yu'ajjiluhum ala dhalik
ba wai suna da nuna na ilimi bane wanda zai cancantar da su akan haka
wa'aduhum lam yatamarasu al-qira'a
kai wasu daga cikin su ma ba su yi mumarasa ba su yi gogayya da karatun alqur'ani ba in ka zo wajen karatun qur'ani ma akwai rauni
ba'aduhum du'afa bi ma'rifati al-huruf al-hijaiyya
wasu daga cikin ma suna da rauni wajen sanin huruf al-hijaiyya tun wajen jan baki za a gane cewa akwai matsala.
Ai la yastati'una an yumayyizu bainal huruf.
Ai ba sa ma iya tamyiz tsakanin hurufi.
Wa ma zalika ya'khuduna al-kutub al-dakhma.
Amma duk da haka ya'khuduna al-kutub al-dakhma. Zaka sun yi ruku da manya manyan littattafai suna so mallam ya karanta musu.
Yuriduna qira'atahu 'inda ash-shaykh.
Suna son karanta littattafan a wajen malam.
Hadha ghurur.
Wannan rudu ne.
Wakibu.
Rudu ne da girman kai
wata diyu
da bata lokaci
wana bi nafsi
kaseeran ma an sau talabatul ilm ni da kaina da yawa na dade ina yin nasiha ga daliban ilimi iri na
bi mulazamati sigaril mawsul
sun ga lizimta kananan littattafai su ne sigaril mawsul kan mutum ya fara karatun kanana daga kanana zuwa matsakaita zuwa manyan littattafai
annahu aqrab ila al-fahm wadh-dhabt
domin shi ya kusa zuwa ga fahimta da kuma hadda yanzu mutumin da zai fara fiqhu sai ya fara da aqrabul masalik na malikiya ko ya fara da muktasar kai tsaye kuma yana so ya san fiqhu da mutumin da ya fara da qawaidi daga nan yanzu ahlali a wasu zauran sukan dauki qawaidi sannan sai ya dauki ashmawi sai wasu na ganin kaman ashmawi shi ya kamata a sanya kafin a sa ahlali sai sa qawaidi ashmawi ahlari yanda dai malami ya tsara misali dan a dai dan dalibi ya fahimta kaga wannan kananan littattafan suna da tasiri sosai dalibi ya fara fahimtar al'amura sosai kafin ya dauki manyan littafai ya karanta domin ya karanta manyan littafai sai ya gama cikin gaba daya to da zai ga cewa karatun wato an karanta wasu ɗan layi kadan amma an yi bayani mai yawa ko bai zurfi ba kuma gane karatun zai gagare shi saboda za a yi ta bayani kafin ya fahimci me ake nufi an gane amma in dama can yana da foundation duk wani bayanin da za a yi kafin malamin ya tsire ya san inda aka nufa
wa akthar wuhuan bainan nas
kuma irin wannan karanta kananan littafai kafin manya shi yafi yawan aukuwa tsakanin mutane
amma fara al-sheikh az-zarnuji
kamar yanda al-sheikh al-imam az-zarnuji ya fada a cikin ta'alibul muta'allim inna walillahi daru
na'am
Allah ya masa albarka wa alaikum assalam Allah zai karanta wa ma wani zai zo ne abin da yake so ya karanta shi yake so idan malamin yake karanta mai yaje yana zage-zage kuma ga wai dalibin sunna kenan yana so karatu ya mishi albarka kaga yana ta fadin maganganu na fatanci ga shi wannan malami wanda yake karantar da shi wannan littafi irin wannan yana faruwa gaskiya galiban ga daliban ilimi rashin sanin darajar shi malamin kanshi da kuma rashin sanin ainihin muhimmancin karatu shi zai dauko littafi zai ce ma ni na so ke na daya na biyu ma yana tsakiya sai kaga kai din nan ka rasa yadda za ka karanta da shi ka san dai a ɗayan daga yanayin gani ka san da wuya yana da condition mai kyau amma gashi ya datse kusan karatu ya kusan gamawa zai ga cewa an ka dauko littafin kana karanta da shi ga duk karatun wato ba zai gane da kyau ba kawai za ka yi ta karatun ne kuma abin zai baka mamaki ko da bai ganewa zai rinka zuwa haka haka zai bude ta ka tabbatar da gane ba ka karanta mai ita tafi ba fashi amma kuma karatun ba albarka ko bai ganewa duk irin wannan kaga ya kamata dalibai sai ba karatu in dai dalibi zai zo majalisi ya zo ne dan ya fahimta ba ya zo bane dan a ce ya sauke littafi wani kawai zai ce shi an sauke littafai da yawa amma ba za ka inda za ka tura mai dalibai ya karatu wajen su ba zai iya karanta da ko guda ɗaya ba da irin wannan ya faru akwai dalibi wanda yana ɗauka cewa gaskiya ya nuna wallahi da ce aje ai karatu din shi wani ya ce wallahi ya je ya ga shi kanshi ma da aka tura ya bi shi fahimta wallahi dalibin ya bude majalisi ce wallahi kai na mallam malam da wasu abubuwa sai ga duk bai san su ba daga mutumin da ake ganin ya nuna har ana iya tura mai dalibai amma shi kanshi dalibin da aka tura ya ce ya fi malamin ilimi kaga al'amari ya lalace ai ko
نعم نعم كشف الشبهات بمسائل الأهل والجهاد
نعم
شافنا في السند تفضل بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الوجه الثامن
كان تقول
أن إبدال أهل والصلح الحاكم
أن إبدال الأهل والصلح الحاكم صلح مضاف إليه للي بات عينهم القوري لكم صلح شوكبا shugaba amirul mu'minin wato ya kulla alƙawari da kafirai yayi sulhu tare da ainihin kafirai to bata sai su ƴan hamasa sai suka ce ainihin alƙawarin da ya kulla da sulhun da ya kulla da kafirai sulhun bai yi ba me yasa bai yi ba su ba su yarda da musulunci shi ba shi shugaban yaya za a yi su ba su yarda da musulunci shi ba shi kuma ya wakilce su a wajen kulla sulhu da alƙawari da kafirai saka duk sulhun da yake yi ba kawai an gane alhakim bi ghairi ma anzalallah shugaba wanda yake hukunci bi ghairi ma anzalallah misali a ce yanzu shugaba ne yana yin hukunci da wasu tsari wanda ba na Allah ba shugaba ne musulmi amma yana bin tsari na democracy shugaba ne musulmi amma yana bin tsari na gurguzu to sai kuma su kafirai sai suka zo suka yi sulhu da shi su sun dauka cewa shi musulmi ne an gane su kafiran to mu kuma su kuma ka samu wasu ƴan hamara suka ce su ba su yarda da musuluncin wannan ba duk wani alƙawarin da ya kulla da wasu kafirai ko amana za su rusa shi ba ta ce ne shi kai ya ma rushe da kanshi ba ma wai abin nan bane to shine ma'ana to bata wannan alƙawarin da wannan sulhun ga shugaba mai hukunci bi ghairi ma anzalallah ya yake ni kuffar ga kafirai
wasu ba su bari
da kuma wato halatta an gane ko halatta jininsu da wannan cewa duk wani kafiri wanda shugabanmu ya kulla amana da shi wato jinin shi ya halatta saboda shugabanmu shi kanshi kafiri ne tunda shugabanmu kafiri ne to yaya za a yi mu kuma kafiri ya kulla amana da wani kafiri bai yarda an gane da halatta jinin su da wannan
yasalziman fadda an sabilillah
yasalzim yana lizimtar da kangewa daga hanyar Allah ku gane yayi yana lizimtar da kangewa daga me daga hanyar Allah subhanahu wataala
watafiru alislam
kuma da kore mutane daga musulunci an gane wannan abin da suka aikata za su gashi kaman maslaha wato sun kore mutane daga musulunci ne sun kange mutane daga hanyar Allah me za a yi tunani za ce musulmi ba su da alƙawari za ka zauna da su tiliyan ka kulla amana da su daga baya sai su mamaye ka su yaudare ka su kashe ka to ko da musulmi nan gaba yana so ya zauna ya yi alƙawari da kafiri saboda maslahan kanshi ya zama musulmi maslahan sa ne kila musulmi na da rauni a lokacin suna ganin ba za su iya yaƙi ba sai suna so su yi sulhu sai kafin su kai ku yadda kawai ku ci gaba da yaƙin da su don mutane ne wanda in kai amana da su za su saba an gane sai ga daga nan wajen sai a yaƙi musulmi har a samu nasara kansu saboda ƴan hamasa su suka janyo wannan an gane wannan ko to su wayannan ƴan hamasa su ne suka nuna wa kafiran cewa ba musulunci bai da amana saboda shi dan hamasa bai san illan abun ba kai da kai shugaba da ya kulla wannan amana din su kafiran duniya shi suka sani kuma su a iya tunaninsu shugaban musulmi ne su musulmi na girma shi kamar yanzu a ce da musulmin Najeriya da kristocin Najeriya su kulla amana sai sarkin musulmi ya wuce mu sai mu ce ba sarkin musulmi bane sarkin gargajiya ne duk abin da ya kulla bai yarda shi ba to ba za mu san illan ba sai nan gaba shi kristan Najeriya ya dauka kawai sultan duk abin da ya faɗa a madadin mu ne bai san cewa ƙarƙashin ƙasa akwai matsala ba gani to tun da bai san matsala ba shi ya dauka kawai musulmi ne suka suro shi wakilin su ne to sai ya zama to sai ya kulla alƙawari da su sai muka je muka warware muka kashe ainihin mutanen an gane domin za su sake jiki da mu sai mu kashe su to daga nan ba za su ƙara sake jiki da ko da an zauna za su iya yin amana su ba su warware ko kuma su yi amana da mu an gane su ki yarda da mu su ce kai wannan mai nama ko kai amana da su saba wa suke mutum ma da shugabansu gaba ɗaya mun zauna da shi amma saboda yaudara sai shugaban ya tura mana wasu daga baya ya zo ya ce ba ruwan shi ba da yardan shi ba ne an gane wannan aiki wannan ko magana fa da ake yi masu irin wannan hamasa din suna yi ne bakan Saudiya ba jama'a cewa Saudiya ba tana bin tsarin Allah ba ne yauwa shugaban Saudiya an yanke hukunci ba za su ba to idan an ce Saudiya ba ta bin tsarin Allah to wace kasa ce Ghana ne ke bin tsarin Allah ko Najeriya ha Saudiya ce ba ta bin tsarin Allah da ka ce mana Saudiya tana kurakurai sai mu ce madalla mutane ne dama mutum tare yake su ci gaba ba kika ce ba ta bin tsarin Allah sai mu tambaye ka wani tsari dimokraɗiyya wani tsari ne Saudiya ke bi Saudiya dai kundin mulkin su ba dimokraɗiyya bane Saudiya dai kundin mulkin su ba gurguzu bane ba jari hujja bane tsari ne sun ce ba su da wani tsari sai musulunci kitabu wa sunna idan kuma an samu kuskure ta bangaren shugabannin dama kai ma kanka kana karanta Qur'ani ka saba ko to shugabannin ba mala'iku bane masu kumfici la ya asuna Allah ma amaruhu wa yaf'aluna ma yumaru saboda idan shugaba ya zartar da hukunci sai kaga mabiya sun yi warware an taba yin lokacin da aka zo da wasu likitoci da kasashen turai kwararru saboda ana so a fa'idantu da ilimin su suna da wasu ilimummuka wanda mu ba mu da shi sai aka dauko su on contract aka wasu Saudiya domin su karantar da musulmi a likitocin nan sai da aka samu wasu samari masu kishin addini a cewar su suka kashe likitocin nan gabaki daya shi ne Amerika ta ce to tana so ta sata gani wani mataki Saudiya za ta dauka saboda din Saudiya ta goyi bayan wayannan samari ta ce ainihin ba a kashe musulmi da kafiri to za a ce okay Saudiya tana turo samari sai ta zuke ta ce ita ko ba ta yarda da ta'addanci ba ta koma ta giya irin na shi'a amma idan ta Saudiya tana zuwa ta yi amana sai ta turo samari ita kuma sai ta zuke ta ce ba ruwanta ta yi sirri da su to in Saudiya ba ta ɗauki mataki kan samarin ba to za a kalli Saudiya matsayin yar ta'adda ce amma a wato mai kisan mummuke masu sunkuru to Saudiya ta shiga tsaka mai wuya in ta gyare su ta dogara da walayi kutal mu'minu bi kafirin ta shikenan ta lalata ba da kare da zama za ku rinka kulla amana daga baya ga samari sun sun kashi kuma samarin nan gashi an ce musulmi ne ba za mu su komai ba in kai ne shugaba wani ijtihadi za ka yi anan haka sai ka dauki fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba a kashe musulmi da kafiri sai dai in musulmin ya zama bai kisan jilla da kafiran dan wannan kamar kisan jilla ne sun saki jiki ba wayannan mutanen Turawa sun turo muku mutane kwararrun likitocin su da suke ji da su dan su ba ku ilimin likitancin su nan daga baya ku biya su goma kun kashe su ina ganin fatawar da aka bayar kawai shi ne aka yi su lahira yaran yara ne wanda yake masu kishin addini wanda kila da sun tsaya sun yi karatu ba karon fa'ida za a fa'idanci da su ba kun ga irin wannan shine matsalolin da ake magana na'am
na'am yace la'annahum yuzunnuna annahum yu'ahaduna hakiman musliman
domin su kafirai a su kai su kafiran duniya da suka yi sulhu da musulmi su suna zaton su sun yi alƙawari ne sun kulla amana ne da shugaba musulmi ko baka ba kai ne ka sani ko misali yanzu ka dauka mu ahlus sunna sai shugaba sufi dan hakika yana shugabantar mu shugaba sufi dan hakika mai cewa kowa Allah ne shi ne shugaban mu to sai shugaba sufin nan yaje kulla amana da Ingila akan cewa tsakanin mu da su babu yaki kuma sannan su saki jiki za mu iya kasuwanci za mu iya kaza da su suka saki jiki da suka zo sai wayannan samarin suka ce ai shugaban kafiri ne amanan da ya kulla bai yi ba daga ce kafirin ne shugaban dan hakika ne ba ko dan shi a badiliya ismailiya shi ne shugaban mu kaga kafirci ya fahimta hakkin nan su ne wanda ibnu taymiya ya ce zahiruhum ar-rafd wa batiluhum al-kufr wa zandaka yace zahirin su shi an ci amma batinin su kafirci da zindiganci fa ba shine amirul mu'minin din mu Kusai samari suka ce ai tunda dai kafiri ne malamai da masu san kafirci shi duk amanan da ya kulla za mu baka shi su wai ta kafirin sun san da wani badiliya ko na abu su ba abin da ya shafe su kawai shugaban su musulmi mun kulla amana da shi amma shugaban nan sai ya zo ya turo mana wasu samari suna kashe mu yace ba ruwan shi aka rasu ce saka nan gaba duk abin da kuka kulla ba su are da shi ba kuma wannan barnan zai koma ga musulmi ne in dai musulmi suna cikin lokacin rauni ba su da wani dabara na cewa ai sulhu na wani lokaci don su ƙara ƙarfi nan gaba gari kuma da wannan shine kawai ko da shugaban kan biri a ne ko kan biri ku dauka cewa su kafiran ba san da wannan ba wannan sabanin ku ka san kayan ku an ce wani big their leader their spiritual leader na suke ba wala ka lasu ce su mutanen da spiritual leader din su an yi alkawari da shi an yi amana amma kuma duk da haka ba su kula da shi ba wane ne za su yarda da shi wa'annan ai musulunci ba addini ba ne daga nan sai ya zama kange mutane daga addini ba a fahimci addinin ba eh mu rikicin mu na cikin gida ne mu ka san kayan mu su ba sani ba na'am
na'am yace wa anna dima'ahum kad rusimat bil ahd
kuma su za su yi tsammani cewa jinin su an tsare shi saboda amana
kullum
qatil Allah ba'da
zalika
ya ujuna hukatar su wani kisa gare su bayan haka za su lissafa shi a matsayin yaudara da kuma ha'inci wala yatasawwaru minhum an yaqbalu at-tafsir alladhi yadhkuruhu ba'a suratawa daga gare su su karbi tafsili wanda
man yukaffiru ay kaffir bi hukmi bi ghairi ma anzala Allah
ay su wa'annan ba sa karban tafsir kaza ɗan hamasan nan tunda an sa musu ra'ayi na khawarij fahimta na ikhwanul muslimin fahimta na sururiya su suna kafirta mutane ainihin da idan mutum yayi hukunci bi ghairi ma anzala Allah min ghairi tafsir irin wannan tafsir inda aka yi a alittafan salaf su ba sa yi su kawai duk wanda ya hukunci ko ya halatta ko bai halatta ba ko ya yi kaza ko bai yi kaza ba ko kafiri ne shi wannan shi ne daga cibban nan su sai ce shugaban mu yana hukunci da tsarin demokrasi an san cewa democracy ba tsarin musulunci bane amma shin duk mutumin da ya fada cikin kafirci ne kafiri la zai yi wa shugaban ka yayi amfani da democracy amma ba wai ya yarda da tsarin bane kawai an tilasta mai yayi hukunci saboda wani dalili an gane wani ku na'am
al'ajibati mufida
mun ga wakilanta ba
ɗan kama wato wato
idan mai magana yace
innal asalim fi da'wa min al masalih al mursala
eh idan ana maganar wasailud da'wa shin tawqifiyya ce ko ba tawqifiyya bace abin da ya rinjaye ga malamai wasailud da'wa tawqifiyya ce an gano wannan baya halarta mu kirkiro wani wasila daga cikin wasilan da'wa kamar mu kirkiro tamsiliya mu mai da tamsiliya ya zama to wasila na yada da'awan mu an gane malamai na salaf sun yi rubuce-rubuce kan cewa kada mu yi amfani da tamsiliya ya zama to wasila min wasailin da'awa an gane wannan ko to a nan wajen idan mai magana ya ce lallai usulubi asalif na da'awa a
minal masalih al mursala
ai suna cikin maslaha mursala an gane kamar yadda mota yana cikin maslaha al mursala saboda yana taimaka mana wajen saduwa zuwa ga wuraren ibadan mu saduwa zuwa ga wajen kasuwanci mu cikin sauki loudspeaker shi ma yana daga cikin maslaha al-mursala idan mutum zai yi magana da mutane da yawa sai zan ba loudspeaker to yana da wuya a ji maganar da kyau amma ka sanya loudspeaker to sai ga loudspeaker nan ya isar da sako zuwa ga wuri mai nisa an gane kaga duk irin wayannan suna cikin masalihul mursala to shi ma wato asalibud da'awa su ma suna cikin masalihul mursala idan wani ya ce haka
na shi kuma kullun hal shari'a
to bi maslahat al-mali ba sai mutum bishi mace shin shari'a ya taba yin sakaci ko watsi da wata maslaha ko kadan gabayi akwai wata maslaha da shari'a ta bari wanda bata karantar da mu ba
jawab ya ce ne Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
jawabi zai zo daga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah
ya kullu wal qawl al-jami'
sai ce magana wanda yake jami gashi nan dukulalle
anna shari'ata la tahmilu maslahat al-qat
lalle shari'a ba ta taba yin watsi da wata maslaha ba kadu ko kadan
Allah ta'ala
dar akmala lana din Allah ta'ala shi ya kammala mana addini
tarakna ala
wa tarakana
tarakna
yaban mu ala albayda ala almahajjat albayda kenan wannan sifa ne wanda an hazafa mausuf din shi sai ya bar mu akan titi wanda yake fari kan
lailu hakana hariha
wanda daren shi kamar yinin sare
la yazigu anha ba'dahu illa hali
babu mai karkata a dangare ta daga barin ta bayan shi sai halakacce in mutum ya karkace mu wannan hanya na sunna hanya na salafiyya an hanya na ashabul hadith ya karkace ya bi wata aqida daban to sunan shi halakacce ya karkace ya zama to ikhwani ko ya zama to sururi ko ya zama to haddaji ko ya zama to wa'i ko ya zama to dan khawarij ko dan shi'a ko sufi ko dan qur'aniyun ko kaza ko dan ahmadiyya an gane to duk wannan in ya zama to halakacce
na kalan min kitabul al-hujaj al-qawiyya ala anna wasail ad-da'wa tawqifiyya
an ciro daga littafin nan qayyim na babban malamin nan wanda yayi mu'amalatul hukam ko shi ne al-hujaj al-qawiyya ala anna wasail ad-da'wa tawqifiyya
al-shaykh Abdussalam bin Barjas
al-shaykh Abdussalam bin Barjas ya wallafa littafin nan shi ne wanda ya rasu cikin kuruciya na garin bai kai shekara 40 bai bar duniya wannan bawan Allah amma rubuce-rubucen sa na da haske kuma suna da ainihin muhimmanci sosai a cikin aqidan salafiya na wannan zamanin sai sa ainihin Sheikh Ibn Usaymin ya ga irin kokarin shi gashi da kuruciyansa yana rubuce-rubuce masu gayan amfani to yayi magana gare shi wanda ya kamata a rubuta da ruwan zinari cewa law asha la kana aya shi wannan bawan Allah da a ce yayi tsawon rayuwa da ya zama to wani ayatu min ayatillah an gane da ya zama wani aya ga al'ummar musulmi na'am kullu sai na ce
maza kana kada saba min al-kufr
idan ya kasance ya tuba daga kafirci
wal-fusu
da fasikanci da sako
haddada
a kattaba adadu kabir
okay na'am
eh in ya zama to an samu wasu adadi masu yawa sun tuba
biturki shari'a shar'iyya
da hanyoyin shari'a
wa huwa kadhalik
to haka abin yake an samu mutane da yawa an ba hanya ta shari'a kuma sun tuba
talima yalja'u al-da'iya
ila wasa'il menene ya sanya mai da'awa ke karkata zuwa ga wani wasu irin wasiloli
lam tarif fi shar'
wanda ba zuwa cikin shari'a kaga wasu mutane suna bin wasu barayin hanyoyi domin su sa mutane su tuba an ga misali yanzu an taba yin lokacin da kristoci a Najeriya suna ta jan mutane suna ta jan mutane an gane da suke ta jan mutane sai aka samu wasu da wasu malamai a wasu kabilu da su kabilun musulmi suna ganin su abin na damun su ana ta yawan jan mutane zuwa ga addinin Krista sai suka duka suka ce to suna ganin me yake jan mutane mutane suna sha'awan abin da ke gudana a cikin coci na kaɗe-kaɗe da raye-raye da sauransu kamar shi ke jan mutane musamman mata an gane da kuma yadda ake tsara lokaci akwai lokacin da ake tsarawa lokacin asabar da lahadi su ma suna yin wani taro ana kaza a ba mutum bukatu ya ce kai ne sakatare kai ne waye kai ne waye ita kuma ya kamata kuma mu fito da wannan sai suka fito da su ma wasa'ilin da'awa suka samu manya-manyan ganguna sai malami kawai ya falle Abuja ana kiɗa gangan da ina gudu ina ga tsafa san gane wannan suna kiɗa suna to sai su ba su yi tsakaninsu da Allah ne ba amma kuma sun dace da sunna la wannan kida din bai daga cikin wasiyar da'awa to sai suna kida wannan kidan sun yi shi ne wai dan kaza akwai wani malami wanda yake ga mana cewa akwai wani abokin shi dake tare da wayannan mutane shi mutumin kirki ne sosai kawai wasan da yake mai ziyara sai yake cewa shi ne kamar ya zama jagora amma kuma sallacin shi kafin ayi sallah sai har nan shashe tukuna ki amme ba haka sai wallahi tallahi muka san mutanen mu suna son kida mutanen mu na sai kida in ba bai kida ba kristoci za su kwashe mana mutane shi wannan magana na shi gaskiya ne cewa dole sai an bi barauniyar hanya sannan a dawo da mutane ko ya kamata su sake tunani ne akan yadda ya kamata hanya na shari'a akwai hanyoyi na shari'a da yawa da za a iya bi don mutane su gane su da kyakkyawan manufa suka yi kuskure amma tunda sun saba ba sunna ba uzuri ikhlasi shi kadai baya wadatarwa sai ikhlasi ya haɗu da mai mutaba'a da sunna irin wannan ya fa yana faruwa misali kaga mutum bai mutumin kirki yana da kyakkyawan manufa ba wai mummuna amma saboda bai yaki bin sunna shikenan an gano wannan ko sai ga sana kallo mai kristoci suka yi kuma bari mu irin shi na'am
na ce ma anna ma warada bi shar kafin li tahsil al aya
tare da cewa abin da yazo cikin shari'a lallai ya wadatar wajen tabbatar da gaya ba sai an bi barauniyar hanya ba
min da'wati ila Allah ta'ala
daga ainihin da'awa zuwa ga Allah
wahiya tatwiwin
usasa shi ne ainihin tubatar da masu sabo a sa masu sabo su tuba
wa hidayatul
dhullal wa hidayatul dhullal da shiryar da batattu
waliyat au da'awatu ila Allah ma wada muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabu
wato addu'a ne can فليسئل دعاء الى الله فليسئل دعاء الى الله ها wato ya yalwaci ainihin masu da'awa zuwa ga Allah abin da ya yalwaciwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyar da annabi ya biya samu nasara tunda ya ce ya bar mu akan hanya mai kakkiya daranta kamar yin tare babu bai karkacewa daga wannan hanya sai halakacci mu yi hakuri mu bi wannan hanya din wahiya
wa innahu
wahiya hiya wa wahiya wa asabu ko
asabu
wahiya wa asabu
fa innahu sallallahu alaihi wasallam
oh to na'am fa innahu
radiyallahu
ala ilmin yaruduna wa yariduna wa yasdurun su akan ilimi yaridun suke gangarawa kuma suke dawowa suna kaiwa da komowa ne akan ilimi su safai
yakulu ibnu mas'ud radiyallahu anhu
ibnu mas'ud Allah ya masa rahama yana ce Allah ya kara masa yana cewa ya ku mutane
na'am innakum tahdathuna wa
tatuhdisun za ku ta girgiro abubuwa wa yuhdathu lakum kuma za a girgiro gare ku za ku girgiro kuma za a girgiro muku
wa idza ra'aytum
muhdatha idan kun ga kirkirarin al'amura
wa alaykum bil amri al awwal
kullazimci al'amarin farko da kun ga wannan ko ku duba magabatan ku ya suka yi kullazimci al'amarin farko shine al atiq wa kala yace iyyakum wat tabaddu ka shedun ku da kirkiro bid'o'i a cikin addini da sunan gyara
iyyakum wat tanaddu
kuma ka shedun ku da tanaddu wato zakewa da wuce gona da iri
iyyakum wat tabaddu wata amurka
ka shaidun ku da zurfafa cikin bata da bid'a
alaikum bilahi
kullu zamci atik da dadan abu menene atik abin da ya dade a Najeriya ko abin da ya dade tun zamanin safai akwai masu ganin an ce atik abin da ya dade a Najeriya lokacin idan wani ya ganka lokacin da sufanci ke da tasiri a Najeriya idan wani malami daga cikin malaman su ya ganka da littafai sababbiyar na Ibn Taymiyyah da littafai irin na Muhammad bin Abdul Wahhab ko ya ganka da Sahih Bukhari sai ku je da karanta wannan littafai alaikum bil atiq yana da a karanta littafan su irin nasu na wannan zamani shine atiq din shi ya manta wannan littafai da yake suka sun fi littafan malaman su dadewa
wallahi
littafin Ibn Taymiyyah ya girma wasu littafan wasu malamai da yawa a Najeriya to su sai suna kira zuwa ga a karanta irin littafan su na sufaye shine atiq ya dade a Najeriya ba shi dade a Saudiya ba a ina ka fara musulunci a Najeriya ko Saudiya
eh
Saudiya shin da littafan da ke karanta da mu manzon Allah da littafan da wani ya kawo yana karanta da mu ra'ayin wani malami wanne ne atik ga manzon Allah saboda duk littafin da ya saba wa magabata shi ne ainihin sabo littafin da ya dace da magabata ko da yana kyalli shi ne mai kyau an gani littattafan yan bid'a shine atiq ka shaidun ku da littattafan yan bid'a kullu zimci littattafan salaf na'am
littattafan
salaf shine atiq din littattafan salaf shine atiq littattafan yan bid'a shine sabu na'am ku duba littafin tabaqatul hanabila na'am ku
kunu wa alaikum
ne kamata kunu bismillahir rahmanir rahim
بسم الله الرحمن وكثيرا ما درى هذا من الدعاء
دهوا kike ganin wannan sirfi daga cikin masu da'awa
yatamalmalu min hal al'amma
wato suna kaiwa da komowa suna jujuyawa daga halin nan na amawa
da dina tahta da'awati
wanda ke karkashin da'awan su
wa hum la yantabihuna ila
mukminu da su ba sa lura da cuta boyayye makmani ta ba sa lura da ainihin koyayyen cuta allazi
mutanjinu hawala
wanda muke kaiwa da komowa
a garin hadal kitab
su farko littafin nan akwai cuta koyayye wanda ya hana mutum nasara to su ba sa lura da shi wannan cuta koyayye wanda muke ta kaiwa muke ta dandana da shi a cikin farkon wannan littafi ba su lura da shi ba menene cuta koyayye rashin sanin cewa kurakuranmu da saban Allahmu shi ya dora mana shugabanni miyagu rashin sanin cewa ko da shugabanni sun zama na kirki saƙon Allah zai hana shugabannin gano abin da za su yi mana adalci da shi Allah zai azabtar da mu ya toshe ƙwaƙwalwar shugabannin su kasa gano menene ma adalci mai talakawa ce buƙatar za su iya ganewa ba in dai saƙon Allah mu yayi yawa to da wuya mu samu shugabannin da muke so an gano wannan dan Allah cewa yayi wala yansuranna Allahu may yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz lalle wallahi Allah zai taimaki masu taimakon addinin shi lalle Allah mai karfi ne kuma mai izza in dai muna taimakon addini an gane mun tsaya kan hanya lalle Allah ta'ala ba zai bar mu haka nan ba ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum ya ku wanda kuka imani in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku wa yusabbit aqdamakum ko inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah baya canza abin da ke tare da mutane na ainihin ni'ima da suke ciki har sai mutanen sun canza abin da ke tare da kawo kansu idan muka canza sai Allah ta'ala ya canza mana aljaza'u min jinsil amal an gano wannan kanunun ne ja bi sigati shart wal jaza din mun yi Allah ya mana an gano wannan ko to kaga saboda haka wannan matsalan na gano cuta oyayye din yana daga cikin abin da ke damu masu da'awa akwai masu da'awa masu ganin cewa zanga zanga da daukan makami ayi fito na fito da hukuma shine hallu an gano wannan wannan shine mazhaban da ke rinjaye a duniya yanzu in kaje kasashen Laraba za ka zanga zanga ba wuya an dauki makami mun ga Syria mun ga Misra mun ga Algeria mun ga ina mun ga ina mun ga ina mun ga Algeria mun ga kasashe da yawa kasashen Larabawa zanga zanga da daukan makami shine hallu a wajen su wasu kuma suna ganin hallu shine kutsawa cikin siyasa a shiga a gyara in aka shiga za a je cikin wajen a gyara ko zai gyaru ha in an samu yanzu zai yi a ce dukkan wanda shiga cikin siyasa dukkan gaba daya mutane masu kuma bana gidan salafi wanda za su je zama wakilan mu zai yi a ce dukkan masu na bana gidan salaf balagana su cire kundin mulki gaba daya su sa na musulunci a wajen kuma zai yi a sa na musulunci ga mutanen Anambra ga mutanen Akwa Ibom ga mutanen ina wanda wakilan wakilta mutanen sa a majalisa zai yi kan ba zai yi ba sai dai idan har za mu zo mu rinjaye mutanen kasar da karfin tsiya mu mai da su musulmi da karfin tsiya in zai yi kuma ji wannan ai to a duniya akwai masu wannan tunanin yanzu kamar ikhwanul muslimin sun yi amfani da ƙarfi da tsana bama-bamai da sauran su kuna bakin wake don su kafa daula a ƙasashen Larabawa da abin ya gagara sai suka yi amfani da wani kuma abu wai if you cannot beat them join them tun ba za ka iya faɗa da su maka ka shiga cikin su tun da dai yanzu da siyasa ake hawa mulki bari mu zama 'yan siyasa sai suka rikide suka cire gemu suka yi zanzaro suka zama 'yan siyasa an gano wannan za ka yi kuwa ni mutum mai addini ba ka taɓa sani mai addini ba ne ya zama ɗan siyasa su suna ganin in suka shiga siyasa da haka ne za su iya gyara kurakurin da ake ciki to shekaransu nawa ne na mutanen yanzu ka je kasar Tunisia akwai kungiyar ikhwanul muslimin a ciki suna cikin majalisa amma kuma a kasar Tunisia ne aka sanya doka cewa ainihin dole ne mutum ya auri mace ɗaya kawai kuma akwai sa majalisa masu kishin addinin masu suna kishi din amma duk kasashen Laraba babu inda aka tilasta wa mutum ya auri mace ɗaya yana ganin wajen har yanzu dokan na nan kuma a can ne suka halarta auren jinsi namiji ya auri namiji mace ta auri mace sun halarta shi sun bashi kuma akwai sa cikin majalisa shin wannan shine hallu ba shi bane mafita inda shine mafita da mun ga kasashen Laraba wannan ikhwanul muslimin suna nan a ciki sun shiga majalisa sun kasa yin komai har yanzu su ma kuma suna da nasu dawa matsala za su iya zuwa su halarta wani abu da yake haram kamar kaga su suna ganin halaccin mace ta shiga majalisa ikhwan wanda wannan ya saba ainihin manhaji na ainihin sunna a ce mace ta zama to 'yan siyasa mace ta zama to tana cikin majalisa tana gwagwagwa da maza duk wannan gaba ɗaya manhajin su ne misali to shin wannan ya haifar da ɗabe ido kutsawa cikin majalisa don a kawo gyara bai haifar da wani abu ba to ikhwan kaga yanzu sun zama 'yan siyasa akwai wani masu ganin cewa da ƙarfin tuwo ne za a karɓi mulki akwai masu ganin ta hanyar siyasa to dukkan wannan kowa yana ta bin hanyar da yake ganin shine hanyar tsira a wajen shi نعم
لأنه هذا ما يحصل الدعاة المهتمون بالسياسة
دم متى يوم أبدا دعاة ما فيهم متوا السياسة أبدا سكي متى يوم أبدا سكي حصارة سك هذا قال يوا
نعم أنهم
يزرون الشعوب كما هي سوسنا برن تلكاوا كما يدري ده إن سياسة بس جارة شلون سياسة بيجون وأزي غريك شو أكجارة كسكولنكا إن يزوي شيء زي جارة أكيد متاني da ibadar mutane to ba za a zabe shi ba duk mutumin da ya dauki siga na politics to dole ya zama to na politics zai yi shiru ga sufancin sufi da shi'ancin ɗan shi'a da ƙalaƙatancin ɗan ƙalaƙatu da kiristancin kirista da yahudancin ba yahudi zai shiru me yasa zai shiru yana son ƙuri'an shi ai kana son yawan jama'a ne shi dan siyasa yana hawa ne da yawan jama'a to kuma in zaka hawa da yawan jama'a sai ka zo kana wa'azi akan su'a akan yahudanci bai da kyau kaga ba yahudi bai tare da kai kenan kristanci bai da kyau krista bai tare da kai sannan sufanci babu kyau shi'anci babu kyau kalakatanci babu kyau to ga za su ce to wannan mutum ba za mu sai zuwa sai su kuma sai zaɓi wani mutum ma wanda bai wani addini ma wanda ba musulunci ba ki kai bai tsaura ra'ayi ba ruwan da kai ba mu ji wani malami ba sufi lokacin da ainihin wani malami ke ta wa'azi akan tariƙa ba kyau yace kada wani dan tariƙa ya kuskure ya zaɓi dan izala me yasa yace saboda dan izala sun ce mu ba kan hanya muke ba yace amma krista yana girmama yana cewa musulmi sai krista yana ce ku ya musulmi mutum da krista ya ce ku ya musulmi shi zamu zaɓa ashe in ka soki aki da mutane a wajen koriya kan samu zaka samu koriya su ba an gani to shi dan siyasa ya zai yi to duk mutumin da ya shiga siga na siyasa to ya tashi daga siga na da'i ba magana da awa kuma an gani kai ba ma wannan mutum ma ya zama to kawai malami a bashi mukami a gwamnati na demokradiyya shi kana ganin zai yi magana mai zafi akan kristoci yadda yake yi da zai yi magana mai zafi akan shi a yadda yake yi da zai yi magana mai zafi akan sufaye zai zama dan siyasa wa'azin shi zai zama kawai ba wani aƙida in ya tsaya ya ce to wannan wanda aka bashi kaza shine yanzu mu yace pastoci kenan wannan mutum ba ruwan shi to dole kaga ya zama dan siyasa dole ya zama ya daina soke ya daina magana kan aƙida kwata-kwata ta karɓar malami mai da'awa ya karɓi babban mukami a gwamnati dole ya dole ya tashi daga da'i ya koma ma'aikacin gwamnati ba ruwan da magana a gidan mutane in kuwa yana yi ba hukuma za ta yi wani ne shi ta ce kasa sa kai babbare ko babban gwaza ko dole ne ya daina ina fatan gane wannan to wannan shine mafi yawan abin da masu shiga siyasa ba su gane wannan shine dalilin da yasa kaga ikhwani musulmi ta daina magana kan aƙida ta daina magana kan sukan wai manhajin wasu mutane ka ɗauki ƙa'idan nan na ta'awun da zinata farna alaiki dalilin su kenan saboda sun tashi daga du'a sun koma yan siyasa in za ka yi siyasa dole ne ka daina magana kan aibin mutane ba magana kawo gyara shi kuma Allah cewa inna la nudiu ajral muslimin wallazina yumsikuna bil kitab wa aqamu salata inna la nudiu ajral muslimin wa'annan da suka rike littafi suka tsaye da sallah lallai ba ma tozartar da ladan masu islami duk mutumin da ke kawo gyara yana gyara aƙidar mutane ibadar mutane mu'amalar mutane ba ma tozartar da aikin shi ko ladan shi to nan siyasa ba wanda yake so ya siyasantar da addini ke dukkan mu gaba ɗaya musulmi ne alƙiblar mu ɗaya ubangijin mu ɗaya ne manzon mu ɗaya ne littafin mu ɗaya ne alƙiblar mu ɗaya ne kuma addinin mu ɗaya ne to me yasa za mu ringa soke-soken junanmu don Allah mu haɗa kai mu manta da bambance-bambancenmu to wannan ke za ga to yanzu aƙidar sunna za ta rayu kai malamin ka shiga siyasa baka bayanin aƙidar sunna ko manhajinta za ta rayu to wannan shi ne sharrin malaman salafiyya su kutsa cikin me siyasa zai zama to aƙidar salafiyya zai yi rauni aƙidar bid'a zai daga Na'am.
Yace la tuhibbu illa bizunubil wala.
Eh su din nan su talakawan an nuna musu su ba sa jin komai sai dai zalubin masu mulki kawai. Shugabannin mu azzalumai ne lokacin da yake magana ga wuyu a hannun shi ba. Ai wallahi wannan azzalumin ba za mu yarda ba yana kuza wuyu. Lokacin gashi da ibnu ruwan shi ya runguma ce billahi allazi zai min yaki wannan shugabanni azzalumai. Ko lokacin gashi nan yana babban zalunci yana zagin Allah dan hakika ne shi ko yana zagin sahabin annabi zagin sahabi adalci ne ko to mai zagin sahabi shine kuma yake kira ka ku zo ku hada kai a kafar daula mai zagin a hadisin manzon Allah ko mai cewa sahih bukhari a zuba shi a kwandon shara duk mai ce ku zo mu manta da bambanci mu hada kai wani irin hada kai ne wannan an gane wannan sai ga irin su shugabanni da kadai masu laifi mai zagin sahabi za a haɗa kai da shi mai kirkiro ainihin wurin na shirka har ma ya yi da'awa ana yi masa wahayi ya kirkiro a wurdi da zikirori na shirka yana yi to wannan kaga ga su bokaye a cikin su da yawa to irin wayannan sai a manta da dillin su sai a zo ana tunawa da laifin shugaba mai mulki shi kadai ke laifi a wajen ikwan shugaba kadai ke laifi ba sa wa'azi akan komai sai wa'azi ne mai sai shugabanci mu dage ina ɗan dalila ina ɗan izala ina ɗan shi'a ina ɗan kaza ɗan qur'ani ina ku zo mu manta da bambancin mu yaji azzalimai wai da shi da su waye zalunci shi da yace a daina wa'azi akan biyagun aqidu na mutane shi da su wane ne azzalimi zalunci shi ma ya san shugabanci ana an gano wannan ko to shi ne abin da suke ba sa ganin laifin masu mulki fa mata tu fakiru bi tauba to a yaushe za su yi tunanin tuba tunda ba mai laifi sai shugaba kai kana ganin kai mala'ika ne mai fuffuke shi zaka tuba sufi yana ganin a hada kai da shi yana ganin shi alhamdulillah shi mutum dan shi zai zai kai shi an ci shi dan kala kafi sai zaki hadisi an kare shi akan aqidar shi duk a manta da wannan laifin masu miyagun aqidu a manta da laifin su amma shugaba ne kawai da ya sace mana kuɗi kenan babban wa'azin da ya kamata mu yi kenan kan satan kuɗi ya kamata mu yi kenan shin muna wakiltar annabawa ne ko wani da'awa muke daban walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu llah wa ishtalibu taghut wa al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yubadun kaga manzanni gaba ɗaya suna kira zuwa ga tauhidi ne kuma gaba ba suna kira zuwa ga a daina satan dukiyar mutane bane kira a daina satan dukiyar mutane wa'azi ne mai kyau amma bayan tauhidi ya tabbata kirista ma yana wa'azi a daina satan dukiyar mutane ko ba yahudi ma yana wannan wa'azi kowane mutum yana wa'azi a daina sata a daina cin hanci da rashawa ba shi bane babban abin da manzanni suka zo da shi babban sun zo da babban sako shi ne tauhidi a daina shirka a daina bid'a sannan sai su yi maganar saban Allah saban Allah yana rage imani a daina cin hanci a daina kaza amma ba sai tauhidi ya tabbata ba sa dauko wannan matsala idan ba san Allah ba yawa to saka duk mutane in ake a zo a yaki zalunci tun mun yi tarayya da kiristoci da yahudawa da masu bautan guri aka ce a zo a yi justice duk mun yi tarayya kan za a ga duk an zo an samu sai kirista ce gaskiya shi ma yana goyon baya a zo a yi justice ba yahude ma ya ce amma ka ce a zo a yi tauhidi sai kirista ce to ni ba akwai Allah uba akwai Allah da akwai Allah ruhu mai tsarki ba na tare da wannan da'awa naka shi ba yahude ce shi kuma akwai uzairu dan Allah ne shi ya za ka lokaci a daina a yi tauhidi ka ce wai Allah kadai za a bauta ma aj'al al ali hatta ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab na'am
na'am wal islah
da kuma ayo shirin talakawa tunda an ce talakawa yan aljanna ne yanzu talakawan Najeriya wanda zai wanda ce dukan babu dalili akwai wani wanda yake wallahi talakawan Najeriya gaba ɗaya suna jira mutuwa ne su shiga aljanna to wanda duk laifin talakawa ke shugabanni suka ja musu kuran wannan su irin wannan wa'azi a yau shi talaka zai yi tunanin ya tuba da tauhiya ko abin da yake aikatawa na'am
wani kuma duk da kawo gyara na'am wa hiya la tasma'u illa kalaman fi man yaqum
ita ba ta jin wani magana akan mumbari ba ce maganganun shugabanni kawai shugabanni kawai ake ragargaza su ne azzalimai wannan ba shi ne a cikin bukuranin da wani kuwa idan muka yi da shugabanni azzalimai sai to mataki na biyu kuma shi ne da muke jira da su shi ne a yi fito na fito na farawa daga zanga-zanga na lumana daga zanga-zanga lumana sai koma zanga-zanga na bi na rashin lumana daga bayan sai ga makami a hannun mutane daga bayan sai kasa ta wargaje a rikice gaba daya kasan ya gagara zama an gano wannan to wannan yana daga cikin fitina na wannan kungiya da masu goyon bayan sa irin su sururiya din irin su haddadiya
ومتى أمي المرء عن نفسه
فقط؟ دسنا متين يا مكان شيء دك كان شيء يا زم فازكي متين يا كاس كان شيء وانين شيء ونلاقي فيه نزك كان شيء وتا تعلونا من شيء كوي الحمد لله كاس وان شيء جلابي علو زمان تكيم شيء دمان جلابي علو مؤمن شيء الجماعة علاقة شيء الله ما فاهم الله الله يعجب كاس الشامي عن كيا مثلا كاكا عن كان وانا متين يا مكان شيء كمان دك كان شيء يا زا أي متين يهتنا نتوبة أن
الله يقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله
فأنسوا الله يا ناس شو أكرهكم زمان كمان وإنا ده كمان تاد الله
sai Allah ya mantar da su kawukan su
laikahumul fasiqun
wayannan su ne fasikai kamar ɗan Najeriya da yawa mun manta da kanmu za ga boka yana cewa muna buƙatar kawo gyara boka ba me zaki sahabin annabi yana cewa muna buƙatar kawo gyara mai kirkiro zikirori na da wulidi na shirka da bid'a da wani mai zagin Allah dan hakika da mai ƙaryata hadisi suna cewa gyara eh muna buƙatar gyara mana gyara shine a dawo zuwa ga Qur'ani da hadisi akan fahimtar salafus salih kaga an gyara kenan na'am to shi yanzu ma da yake cewa an gajin ba tsaro to in har talakawa suka yi gore kuma rashin tsaron ya ninka wannan su hamsin yanzu ba kana ganin ba tsaro ba to nan gaba har kofar gidanka ba tsaron kofar gidanka in har bala'i ya zo irin yadda su suke magana talakawa su yi gore sai gidanka ya gagari ka zama sai ka bar ƙasan ma. To a suba suna cin shi gaba ne ya kamata a samu shi isa suna da hanyar saduwa zuwa ga gwamnoni ya yi ko a ji a samu gwamna gaya mai mana Allah shi ke muke muna amini to insha Allah a dangane da alƙawarin da muka yi na maganar gidauniya ina ganin yau ne ko
insha Allah
to insha Allah za mu ɗan ji bayani daga ɗan uwa malam Albani zai ɗan yi wasu bayanai kafin a fara yin gidauniya ɗin a gurguje.
To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda aka sani shekarun da ya gabata an gudanar da tafsiri kuma cikin ikon Allah an samu an biya kuɗin tafsiri har ma mun samu ɗan ƙoƙarin da ake na freedom an je an yi abin da ya kamata a yi na ƙoƙarin muna fatan Allah ya saka da alkhairi. Sannan babban abin da yake gabanmu yanzu maganar tafsiri yanzu saura wata biyar Ramadan ya kasance misali to saboda haka da Allah ɗan uwa sun ba da shawara lalle ya kamata a yi wannan gidauniyar ne duk bayan sati biyu kuma maganan gaskiya shine wannan gidauniya matuƙar idan za a yi ta a saka naira 10 naira 20 ba za a je ko'ina ba gaskiya saboda haka don Allah kowanne ya duba iya gwargwadon
da kami za mu shi kami ka fuskanci suna ganin ka ya fi samun ilimi
kowa ya
buri a kamar rediyo
na kowa ya kokari ya duba gwargwadon samun shi ya sanya tsoron Allah ya sanya gudunmuwan shi sosai akan wannan abin da ya shafi tafsirin mala ya sha karantar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wani sadaka ne sai ce tudin mutum kokarin mai kadan ana ta kukan babu an san an shiga matsalan corona babu kuɗi babu talaba ta ba misali to saboda haka dan Allah kowa ya kokari ya ba da gudunmuwan shi inda duk masallacin da za a samu 500 a inda muke ciki yanzu haka din nan to insha Allah za a samu abubuwa masu soka sosai kun ga mu da muke zuwa karatun asubahi mun fi fa'idantuwa da karatun malam fiye da wanda suke zuwa da daddare ko ba haka bane yanzu mu za mu zo tun daga ranar asabar har zuwa laraba za a yi mana karatu littattafai da yawa ranar laraba da alhamis da juma'a ita ce ɗaya ke amma a satin da ya gabata ko ranar juma'a sun yi kokari an yi bayani an samu 20,000 a gidauniyar da aka yi to inda mu ma nan za mu yi kokari kowa ya ba da nashi gudunmuwan yadda ya kamata kowa ya duba gwargwadon iya ƙarfin shi ya ba da gudunmuwa a wannan tafsirin malam yana wani bayani a wurin tafsiri yana cewa yana son ya ji yana jin daɗi a ce ɗalibai ne suka ɗauki nauyin tafsirin nan to mu kokari mu kuma mu zama waɗanda za mu iya shafe malam hawaye ta yanda bayanin nan da yake mu ma mu ɗabbaka shi kada ya zama malam na bayani a ce maka ko ko mun zauna kurin wani ce to ai ma ina ba da gudunma ko ina bangare kaza a koda kana cikin wani group da ake badawa mu ma muna cikin group din to saboda haka kowa ya kokari ya ba da nashi gudunma ko din yayi idan ka ba da insha Allah da wannan shine zai taimaka a samu a biya kudin tafsiri wannan tafsirin yana fuskantar abubuwa kala-kala wanda yana buƙatar lalle mu saki shi idan mun saki shi mu dalibai da muke zuwa karatu to insha Allah kowaye ba zai kokarin ba mu tasgaro ba akan wannan tafsiri din muna da adawa ta waje da cikin gida. Akwai mutanen waje da suke da adawa da tafsiri. Akwai kuma wanda su ma suna da awon sunna, su ma suna da adawa da irin wannan tafsirin da malamin yake gudanarwa. To mu menene zamu yi? Na kokari wurin me mun tabbaka wannan tafsirin. Shin zamu yi bayani ne a ce a hada naira 5 naira 10 an tashi a ce an samu 1500 ko kaza misali shine zai sa a biya kuɗin tafsiri? Kun ga ba zai sa haka din ba. Shekaran da ya gabata mun san an sha wahala idan aka samu aka biya kuɗin tafsiri. To wannan shekaran shi ma ga matsaloli sun zo. To ya zamu yi iyan kokarin mu wurin taimakawa? Saboda haka ni zan so ma insha Allah ni zan ba da na 500 din dan Allah kowa ya yi kokari dan Allah ji tsoron Allah kowa ya ciro 500 karanci. In ba baka da shi ka sanya abin da zai, amma dai muna son dan Allah a yi kokari kowa ya tsuri bukin. Ka yi kokari ka ba da na gudunmuwa. In an yi haka insha Allah kuma da za a samu gudunmuwa mai tsoka. Amma yanda ake cikin tafiya din nan a yi ta zagayawa 200-300 din nan gaskiya ba za a ji ina ba. Ba mu ce wanda yake da 200 ko naira 100 kar ya sa ba. Amma kowanne ya duba iya abin da Allah ya bashi ya kokari ya fitar da wani abu ya bada. Wannan taimakon da za mu bada shi ne kishin da za mu sa a cikin wannan tafsirin. Matuƙar an zauna kurin sai dai ka yi magana da shi kai gaskiya kun ga ka laya ka za ba surutu ba ne a kowa ya cire nashi iya abin da zai iya. Dukan mu talakawa ne nan mafi yawa. To da talaucin da muke da shi kokari mu yi abin da za mu iya insha Allah Allah zai taimake mu. Saboda haka muna fatan ƴan uwa da Allah za a taimaka fi sabilillah. Sannan kuma muna ƙara tunatarwa da Allah abin da ya shafi tafsirin nan. Idan akwai wani abu wanda baka gane ba, to ka binciki waɗanda suke da alaƙa da tafsirin. Ka binciki wanda suke da alaƙa da tafsirin su ma bayani a kai. Idan ko mutum zai ba da gudunmuwa ne ta account, to akwai account number 0020172722. 0020172722. Sannan sunan account ɗin Al-Salafi Tafsir Association. 0020172722. Wannan shi ne account number ɗin. Sannan idan an san wani kuma mai hali wanda zai iya ba da gudunmuwa, da Allah a haɗa mu da shi, a haɗa committee wanda za su je su samu domin a ba da gudunmuwa wannan tafsiri ɗin. Sannan idan mutum yana neman ƙarin bayani akwai lambar wayoyi a gurguje, akwai 0803084-5816. 0803084-5816. Sannan akwai 070-30-11-1212. 070-30-11-1212. 080-61-5764-69. 080-61-5764-69. 070-37-33-9342. 070-37-33-9342. Saboda haka da Allah duk wanda yake neman ƙarin bayani ko za ka ba da gudunmuwa, to a bincika insha Allah abubuwa za su tafi yadda ya kamata. Muna fatan ƴan uwa da Allah a taimaka fi sabilillah, a ƙara taimaka fi sabilillah.